Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abuche tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka haɗa da harkokin noma. Yaya kuke gani tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka haɗa da harkokin? Kamar kullum, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Diplomasiya ta duniya ta kunshi ba siyasa.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, shugaba Donald Trump ya fadda Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 da zama dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Yana mai sukar yarjejeniyar akan cewa mummunar yarjejeniya ce da ba za ta hana Iran kera makaman nukiliya ba da kuma jefa duniya cikin bala'i. Shugaban na Amurka ya ce zai sake sanya zafafan takunkumin tattalin arziki mafi tsanani akan Iran. Trump ya kuma ce a shirye yake yayi aiki da kasashe kawayen nahiyar Turai don kulla wata sabuwar yarjejeniyar da Iran don dakatar da gwaje-gwajen makamai masu linzami da farmakin soja da Iran din ke kaiwa a Siriya da Yemen da kuma wasu wuraren a gabas ta tsakiya. Ko da yake dai, Iran ta riga ta ayyana cewa ba ta muradin kulla wata sabuwar yarjejeniyar. Shugaba Trump a wani dan gajeren jawabi da ya yi a fadar White House ya kira yarjejeniyar da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya jagoranci kullawa rababbiya mara amfani. Gwamnatin Amurka ta ce za ta so ma daukar ƙarin tsauraran matakan hukunci akan iyayen da ke shigowa ƙasar ta ba bisa ka'ida ba ta kuma raba su da ƴaƴansu a kokarin da take yi na hana mutane shigowa ƙasar ba bisa ka'ida ba. Za mu tuhumi duk wani mai fasa kwabrin yara kuma za a raba shi da yaransa kamar yadda doka ta tanada. A cewar Jeff Sessions, babban attorney general ɗin ƙasar, jiya Litinin a wani taron jami'an shari'a da aka yi a Scottsdale da ke jihar Arizona, inda ya ƙara da cewa idan ba ka son haka ta faru gare ka, to kada ka sake ka ƙetaro iyakanmu da yara. Duk wani mutum da aka samu da laifin shiga Amurka ba bisa ka'ida ba, za a ta sakeyarsa zuwa wurin jami'an tabbatar da doka na Amurka, kai tsaye kuma a kai shi kotun tarayya, daga nan kuma a kai yaransa ofishin tsugunar da 'yan gudun hijira, wani ɓangaren ma'aikatan lafiya da harkokin jama'a wanda zai miƙa su hannun wani ɗan uwansu da ke zama a nan Amurka ko kuma wasu cibiyoyi da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka kafa. Sessions ya kuma sanar da aniyar ma'aikatar shari'a ta hukunta duk wani bako da ya tsallako iyaka ba bisa ka'ida ba, a maimakon a ta sakeyarsa zuwa ƙasarsa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A farkon makon gobe ne za a dawo birnin Washington DC a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Sai dai masu fashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi akan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haduwarsu ta farko. Wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin kasashen biyu yayi girman da babu abin da zai hana su karawa juna yawan haraji akan kayan da suke shigowa kasashen junansu. Kamar yadda takaddun bukata Amurka a wannan zaman ke nunawa, tawagar wakilan shugaba Donald Trump ba wai kawai sun buƙaci China ta kawar da gibin kasuwancin da ke tsakanin ƙasashen biyu na ƙarin wato na kimanin dalar Amurka biliyan 200 daga yanzu zuwa shekarar 2020 kaɗai ba ne, a'a, har da buƙatar zabtar harajin kayayyaki da kuma rangwamen gwamnatin akan manyan kayayyakin kimiyya. Ita kuma China so take Amurka ta daina tsoma baki ko nuna adawarta akan matsayin China a ƙungiyar 'yan kasuwa ta duniya, kuma ta bude kofar karbar kayayyakin kimiyyar China da kamfanonin gwamnatin Amurka ke son samu. Karshenta da majalisar dokokin ƙasa Armenia ta zabi madugun yan adawa Nikol Pashinyan ya zama sabon prime minister kasar. A zaman da aka yi yau Talata ne sabon prime minister ya lashe zaben da aka gudanar a majalisar da goyen bayan yan majalisa 59 yayin da abokan takararsa suka karkare da goyen bayan yan majalisa 42. Shi dai Pashinyan shine yayi jagorancin gangamin jama'a na zanga-zangar lumana da aka yi wa tsohon prime minister Serge Tankian bayan da aka zarge shi da kokarin yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima dan kada ya sauka daga kan karaga mulki.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu ba ku dama ku faɗi yadda kuke ganin tasirin ƙasar China harkokin kasuwanci da Najeriya da suka hada da harkokin noma. Bari mu yi shimfiɗa da abin da ƙwararru ke cewa kan yarjejeniyar harkokin noma da gwamnatocin Amurka da Najeriya suka cimma a ganawar shugaba Donald Trump da ya yi da takwaransa na Najeriya Muhammadu Buhari. Ga bayanin Dr. Lawal Habib Yahya, masanin tattalin arziki a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Diplomasiya ta duniya ta kunshi ba siyasa kawai ba, wato manhaja ta tattalin arzikin kasa. Kowace kasa da kaga tana kullar hanyar diplomasiya da akwai yarjejeniya ta cinikayya da haɓaka arziki. Kuma kowa yana iya ƙoƙarin sa ya yi wa yarjejeniya da za ta amfanar da shi ne. Ya danganta ga shi kuma ɗaya wani abokin yarjejeniyar ya ga shi kuma ta inda zai mori wannan yarjejeniya shi ma ta amfane shi. Idan ka duba wannan yarjejeniya, shi shugaban ƙasar America Donald Trump yana samun matsala da China saboda shigar da ayyukan gona, wato kaman su alkama da shinkafa da kayayyakin aikin gona zuwa ƙasar China, wanda yanzu China take neman inda ya fi sauki ta kula yarjejeniya da su, musamman shigo ta Afirka da sauran ƙasashe masu tasowa. Amerika saboda tattalin arzikinta yana da ƙarfi kuma kuɗinta yana da ƙarfi, kayayyakinta suna da tsada a duniya saboda ƙarfin dala. Ita idan ta rasa kasuwa ta wato cinikayya ta ayyukan gona, wato za ta samu matsala. Ɗaya daga cikin abubuwan da take da shi shine kai harkar gona da kuma harkar tsaro, wato kayayyakin kare ƙasa na makamai. Saboda haka a wannan yarjejeniya ita Amerika abin da take so, in za ta rasa China da zamana ta samu ƙasashe kamar Najeriya da Brazil, ba don wani abu ba. Brazil ƙasa ce mai girma a nahiyarta, Najeriya kuma a nahiyarta ta Afirka ƙasa ce mai girma, mai ƙarfin tattalin arzikin ƙasa, mai mutane da yawa. Shi ko dama ana cewa a yawan mutane shine kasuwa. Saboda haka buƙatar Amerika shine idan ta kulle yarjejeniya ta cinikayyar kayan amfanin gona, wato abin zai zamana cewa daga Najeriya har ƙasashen kusa da Najeriya, kamar yadda aka sani ana shigo da yadiddika da sauran kayayyaki daga China da shinkafa daga ƙasashe daban-daban, misali a lokacin da yake shigowa da su, zaka ga idan aka kawo su tun daga Kano har cikin ƙasashen su Niger, su Kamaru da Chadi, duk suna amfana daga Najeriya. To idan Najeriya ci shigo da kaya daga wata ƙasa, ba wai a Najeriya kawai yake saya ba, yana zaga mafi yawan ƙasashen Afirka ta yamma suna amfana da shi. Saboda haka sai Amerika take ganin cewa ai idan ta rasa China, babban abin da za ta yi ta shigo Afirka da kuma Brazil, za ta maye wannan kasuwa. To amma ita kuma Najeriya me take bukata? Najeriya kukan da take yi wa duniya babba shine rashin tsaro da kuma samun cikakkun makaban da za ta yi tsaro da kuma koyar da ma'aikatanta yadda ake sauran ƙasa. Saboda haka Amerika sun ce za ta ba da wannan, ita kuma Najeriya ta sassauta, ta iya yi wa ya Allah kayayyakin gonan za a siyo su, don a ita Amerika duk a inda take tana taimakawa manomanta 'yan ƙasarta domin tattalin arzikinsu ya baka. A shekarun baya da suka wuce ya kai Amerika tana kafa farashi na yadda farashin shinkafa da sauran abubuwan gona ba sa rugujewa a ƙasa Amerika, saboda kar manomi ya shiga haƙula'i shekara mai zuwa ya ke yin noma kuma tattalin arzikin sa da na ƙasa yayi ƙasa saboda haka gwamnati za ta siye ragowar abin da ya saura a kasuwa ta zo ta harkar diplomasiya da shi wajen rarraba kasashe masu rauni da inda aka yi yakukkuna da sauransu har ta kai idan abin yayi rara za ta zuba a teku domin dai ta tabbatar da cewa farashin kayayyakin gonar kasar ta bai yi kasa yadda manomin ta zai wahala kuma kasar ta jiga ta ba. To idan aka a tunanin America irin wannan shine ta shigo da irin waɗannan abinciccika waɗanda manoman ta suke da yafi karfin cin kasar ta zuwa Najeriya.
Najeriya kasa ne ya uwa daya. Uwa daya uba daya kasa daya. Najeriya uwa daya uba daya.
Dr. Lawal Habib Yahaya masanin tattalin arziki a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwarito batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku akai kenan yau. Shin yaya kuke ganin tasirin kasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka hada da harkokin noma? Kafin ku kintsa ku bayyana ra'ayoyin naku bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nigeria, ya hausa da yarba da ibo a Nigeria, Nigeria kasa da ya uwa da ya uba da ya. Muhammad yayi mu bar da milanci da bambanci a junanmu. Muhammad yayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To ya kuke ganin tasirin harkokin kasuwanci da China ke yi a kasashenmu musamman a Najeriya in da za ku tanta da kuma yadda ya jibinci harkokin noma mai yanzu kai tsaye muna da wani ayobe wake bisa layi.
Kina tare da Yalawal.
Yalawal barka da warhaka.
A garamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe.
Ya kake ganin tasirin tsarin harkokin kasuwancin China a Najeriya?
Tsari dai na kasuwancin China a Najeriya wani abu ne wanda idan muka duba shi akwai ci gaba a ciki. Alo?
Ina jin kamalan ya to layin naka ya tsinke to bari mu tafi katsina wake bisa layi a katsina. Wake bisa layi a katsina. To shi ma ina gani yana samun matsalar layi. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar yau so muke mu ji ra'ayoyinku kan tasirin kasar China a harkokin kasuwanci a Najeriya musamman in aka hada da harkokin noma. To wake bisa layi. Wake bisa layi. A Kaduna wake bisa layi.
Hello?
Eh ina ji wake bisa layi.
Kina magana da Malam Nagani daga Azare.
To Malam Nagani?
Eh daga Azare ba.
To Malam Nagani daga Azare. Kai ko ya kake ganin batun?
Yanzu nan na tsinkayi abin da masa aka.
Eh so muke mu ji ya kake ganin tasirin kasar China a harkokin kasuwanci a Najeriya?
A yana tasiri sosai sosai wallahi.
To yi mana bayani.
Yana da tasiri domin China sun riga da sun mallaki duniya. ta wurin hidimomin kasuwancin su haka na siya da siyarwa.
To akwai waɗanda kuma malam na gane suke ganin cewan kamar suna neman su dankwafe ‘yan kasuwa na cikin gida. Alal misali, akwai waɗanda suke cewa har hula ƙube ma yanzu idan ka je kasuwanni, fitattun kasuwanni za ka samu daga China suke zuwa ake kawo su.
Kware to wannan ba za a ce ba haka ba ne, don akwai laifin su ainihin gwamnatocinmu da suka gabata da kuma laifin sukan ‘yan kasuwanninmu da suka bar masana'antunmu suka da durkushe.
To malam ina gani. To mun gode, to bari mu nufi Daura. Wake bisa laya Daura? Daura, layi naka ya tsinke. Yau da ina gani masu saurari ana samun matsalar layi. Wake bisa layi?
Abdullahi ko daga garin Katsina ne.
To daga Katsina sai ka dan nisanci rediyon ka dan yana dawo mana.
Gaskiya ne.
To malam Abdullahi, kai ko ya kake ganin batun?
Wannan batu insha Allah, wannan kasanci da wanda za su shiga Najeriya da China akwai cigaba sosai.
Ko a Katsina ya kuke kamar ta wanda fanni kuke ganin cigaban wannan harkokin kasuwancin?
Kayayyakin da suke kawowa gaskiya kayayyaki ne masu sauki, masu inganci bakin gwalgwado.
To sai kuma waɗansu kai kace malam Abdullahi da inganci, waɗansu kuma suna cewa shi yasa ma ake waɗansu kayan da ba su da inganci akan kira su ‘yan China, saboda waɗansu sun daga an zuba a ruwa sai su zage.
To kasuwancin haka yake yanzu, to sun da kayan musamman kayan electronic ɗin su gaskiya bai da inganci kamar yadda na Najeriya ke kuma na wasu ƙasashe.
To malam Abdullahi mun gode, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Har yanzu muna Katsina. Wake bisa laya Katsina?
Babangida Abubakar daga nan Batsari.
To malam Babangida, kai ko ya kake ganin batun?
Ai, da nake ganin batun, da China ba ta zo ba nan kasar, da abin daura su ya gagari ɗan Najeriya.
Me ya kawo haka to?
Saboda a harshen China. Lokacin da ana zuwa Ingila ana sayowa da Ingila da Amerika, wallahi kaya baya sayowa ga talaka.
To amma kuma a lokutan baya ai akwai su masana'antu kamar yadda muke bayani ɗazu, kamar su hulunan ƙube nan, su ‘yan shaddan nan da ake saidawa kantin kwari da ‘yan atamfofi na cikin gida, da ake da masana'antu da suke buga su a nan gida Najeriya yanzu. Kusan sai ka ce an kashe su sabili da kasuwannin China nan, ‘yan kasuwa na China da suka mamaye wuri.
To babar Amil, idan da ba China, wannan kamfanin kan su suka kashe su. Najeriya mun kashe kamfanin kan mu, ba wuta ba ruwa a kamfanin kan mu. Ba ruwa ba wuta a kamfanin kan mu. Saboda haka ya za a yi ma China, ai mu rama ce China ta shigo Najeriya. Wallahi.
To malam Babangida mun gode, to bari mu, akwai wanda yake jira a bisa layi a Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna?
To ajiya alheri da fatan kyauni cikin alheri.
Ina fatan ka saurari bayanin Babangida, nan muke so mu dora ka mu rika komawa baya.
Na saurara ajiya alheri.
To kai ya kake ganin wannan batun? Ya ambaci cewan ba wuta ba ruwa ba wuta, sun masana'antun Najeriya sun mutu sabili da haka, in ba dan China sun zo, zuwan China nan alheri ne, in ba dan su ba ma kaya sai su gagari talaka. To kai ya kake ganin alheri ne ko rashin
kashe?
To kashe
duba cewa su ‘yan kasuwanmu na ƙasan da masu kuɗinmu sun kwashe kuɗaɗen sun je sun ɓoye a ƙasashen waje, babu kamfanoni babu komai. Kin ga kaman China, mu muna buƙata ma a ce America da kanta ta zo duk masakuma ta kakkafa da sauransu, duk ƙasashen da suka ci gaba. Alheri ne mu a wajajen mu, tunda su dukiyar masu kuɗin mu, yanzu masu mai kuɗin arewa sai shiga kamfanonin shi dake kudancin ƙasar nan ko Afirika, dan arewa ne fa shine mai kuɗin Afirika.
To sai kai wata magana da ta bambanta da abin da malam Babangida ya faɗa da kai ka faɗa, shine a su zo su kafa masana'antu amma ba su kawo su kayayyakin da aka riga aka sarrafa su zo su cika kasuwa da su ba.
A'a, ba haka muke so ba. Su zo su kafa masana'antu kawai, shi ne su yi ba. ‘Yan ƙasa ma'aikata, in ga za a samu aiki a dinga siyan audiganmu da sauransu, ma'adananmu ana sarrafa shi a ƙasan, shi ne.
To madalla mun gode. To akwai wanda ke jira ma bisa layi. Wake bisa layi? Wake bisa layi? wato kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Abinda muke so mu ji ra'ayoyinku akwai yau ga waɗanda ba su suke kama mu yanzu shine ya kuke ganin tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci a Najeriya da suka hada da harkokin noma. To wani na jira a bisa layi a Imo, wake bisa layi daga jihar Imo.
Yusuf Abdullahi.
Malam Yusuf, ya kake ganin batun?
Gaskiya batun nan ya yi daidai, saboda zahirin gaskiya da muna shan wahalar tsadar kaya, kamar mu da yake ni ba Kano ne, gaskiya tsakaye tsada, amma yanzu ko kin kantin kwari kaya yayi sauki irin kamar wanda. Hello?
Ina jin ka. Layin naka ya tsinke. Wake bisa layi. To madalla, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai kamar yadda muka bayyana, mun gode da ra'ayoyinku bisa ga dukkan alamu ba za mu sake yakacin lokacin da muke da shi kenan a wannan jikon, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan damar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a teburin wasannin kwallon kafa na Ligue 1 RTL ta kasar aka kai mako 19 ana fafatawa. Wasannin da suka wakana ƙarshen makon da ya gabata, Salis Sporting Club ta sha kashi banza da 2 a hannu a Estoni Dep, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale wadda ta ga abin mamaki a hannu a Estoni Jelek da ta darka keta 3-1. Ɗaya da banza ne a AS Gard National talla labe Olympic Football Club. Sierra Singh Football Club ta yamai wadda ta shamaci a AS Fan da Cibiu da Nema. A Kokana Football Club ta Arlet Agades da Espoir ta Zandar an yi banza da banza. Sai GS Tawa da Urana akai banza da banza, yayin da AS Police ta shamaci Jangorzo Football Club ta Marat 1-1 da Nema. Entente Football Club ta kwashi ayatta a hannu AS Duan da tannar keta da cibiyar da ɗaya. A teburin League 1 RTL na jamhuriyar Niger, AS Unidep ke kan gaba bayan makonni 19 ana dabsawa da maki 48. Ta biyu AS Fan tana da maki 39, sai AS Gard National ta uku da maki 37. A Kokana Football Club tana da maki 31 a matsayin ta hudu, sai ta biyar Salis Sporting Club ta bambar nyamai da maki 30. Ta 14 Olympic Football Club ta mai da maki 18, sai ta 15 Jangurzo Football Club ta mara da maki 12, yayin da Entente Football Club ta Doso take kutal da maki 11. Haka zalika an ci gaba da dabsa a wasannin Champions League na nahiyar Africa, inda AS Togo Port ta sha kashi 1-2 a hannun Oriya ta kasar Guinea Conakry. Sai Primeiro Agosto da ta yi 1-1 da Etoile du Sahel. Sai Sundowns ta Afrika ta Kudu da Wydad ta Casablanca akai 1-1. Ka CCA ta sha kashi banza da 1 a hannun Taos Chip. El Ali da Esperance ta Tunisia akai banza da banza. Mouloudia Football Club ta Al-Jidad akai 1-1. Dan wasan nan na kasar Faransa, Samuel Umtiti wanda ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta kasar Spain, ya ji ciwo a gwiwarsa ta hagun, abinda bisa ga dukkan alamu ba zai ba dan wasar damar fafatawa ba a wasan da zai hada FC Barcelona da Villarreal Football Club a ranar gobe Laraba, a wasan cikon gurbin ranakun 34 na teburin wasannin kwallon kafa na La Liga na kasar Spain. Duk da yake masu kula da sha'anin lafiyar ƴan wasan ƴan kwallon FC Barcelona sun yi bayanin cewa tana yiwuwa ya buga wasan da zaran rarrabin da yake ji ya sanyaya. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da yake sanar da fitar kungiyar ISIS daga Mosul, birni mafi girma a lardin Niniwa, a watan Yuli na shekarar 2017, Prime Minister Iraq Haider al-Abadi ya ce gaggawar maida yara makaranta shine babban abin da gwamnatin Iraki tafi baiwa matukar fifiko. Amma yiwuwar hakan ya zama babban kalubale mai wahala saboda dabarun kungiyar ISIS ba jama'ar gari da sojoji kadai suke mabarna ba, hadda dakile wadawowar tattalin arzikin garuruwan da suka rike. Saboda haka, yayin da mayakan ISIS suke ficewa daga gari zuwa gari, sun rika ficewa suna barin wurare da ma'adanai, bamabamai, nakiyoyi da sauran abubuwa masu fashewa masu hatsari. Wannan abin da ya faru kenan a lardin Niniwa bayan da aka ento shi fadin yankin shakarai ke da ma'adanai masu fashewa, makamai da sauran abubuwan fashewa na yaki. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hanyar haɗin gwiwa da kawarta cibiyar Janus Global Operations ta dauki babban matakin ganin sun gano sun kuma cire waɗannan ma'adanai masu hadari a wajajen da ke da tasiri da suka hada da ma'aikatan samar da kiwon lafiya, ruwan sha tsabtatacce, lantarki, sufuri da ilimi. Maido da yara makaranta zai taimaka wajen dakile canza tunanin da kungiyar ISIS suke yi wa matasa, ya karfafa manya sasanta al'amura da kuma taimaka musu don komawa rayuwarsu kamar da. A cikin watan Agusta shekarar 2017, mayakan kasar Iraki sun kwato birnin Tal Afar na lardin Niniwa daga hannun mayakan 'yan tawaye. A watan Nuwamba, wata tawagar Janus ta soma aikin kiyasta abubuwan da ya kamata a yi don ganin makarantar firamarin Al-Shubhabiya ta dawo tana aiki kamar da. A ƙasa da sati biyu, Janus ta kauda bamabaman kai hari kan tankunan yaƙi da ƙananan makamai da ma'adanai masu fashewa daga gine-gine suka kuma miƙa ta ga shugaban makarantar. Janus sun kuma kauda naki wanda ke zagaye da makarantar gaba da secondary ta Kisle Sesi, wadda ita kadai ce babban makarantar 'yan mata. Sakamakon haka, ɗalibai 1,650 sun koma makarantunsu cikin kwanciyar hankali don ci gaba da karatunsu. Janus sun ci gaba da kauda ma'adanai masu hadari daga makarantar firamare ta yara maza ta Tawara a yammacin Mosul da firamaren Aljabal ta maza da mata a Boshani da wasu da yawa. Kudaden da kasar Amurka ke bayarwa don wannan aikin kaude-kaude ina taka muhimmiyar rawa don ganin makarantu sun fita daga cikin halin zaman ɗarɗar da suke ciki a sanadin ma'adanai masu fashewa da aka girke zagaye da su, wanda kuma kawar da su zai samar wa yara yanayin da za su yi karatunsu yayin da iyayensu suke sake gina mahallansu. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kawai gaida Safinatu da wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yau Talata, shugaba Donald Trump ya fadda Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 da zammar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Yana mai sukar yarjejeniyar akan cewa mummunar yarjejeniya ce da ba za ta hana Iran kera makaman nukiliya ba da kuma jefa duniya cikin bala'i. Gwamnatin Amurka ta ce za ta soma ɗaukar ƙarin tsauraran matakan hukunci akan iyayen da ke shigowa ƙasar ta ba bisa ƙa'ida ba, ta kuma raba su da 'ya'yansu a ƙoƙarin da take yi na hana mutane shigowa ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Za mu tuhumi duk wani mai fasa ƙwabrin yara kuma za a raba shi da yaransa kamar yadda doka ta tanada, a cewar Jeff Sessions, babban attorney general ɗin ƙasar jiya Litinin a wani taron jami'an shari'a da aka yi a Scottsdale da ke jihar Arizona, inda ya ƙara da cewa idan ba ka son hakan ta faru gare ka, to kada ka sake ka ƙetaro iyakanmu da yara. A farkon makon gobe ne za a dawo birnin Washington DC a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Sai dai masu fashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi akan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haduwarsu ta farko.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirin baki daya. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga gwamnati da illahirin al'ummar jihar Kano domin rasuwar shugaban ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya, Khalifa Isiyaku Rabi'u, wanda ya rasu a wani asibiti da ke birnin London yau, inda yake jinya. Yana da shekaru 90 a duniya. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma kyautata namu karshe a madadin kowa da kowa. Alheri ke muku, fata alheri.